大哥，
没位啊。
真气的说的真的啊，真有夫人你就是还可到我们产的你家，我们新家不是真啊，我们产的你家，我们新家不是你家，我们新靠我你家，气卡。
今天都看见他那高僧不都是那金金人，就有门里头修的班的阿卡靠我，就修的班里面阿卡去问的木产的去送，结果么看见他那高那么人呐。To Katabata the Chiwa, Suna Chicken, that are put a soup, Allah Kaumusu, when one of the Chichu.
To Adami the Ram Bazun, the Mutanan Bazun, the Watan Akami Hanusu, the Adami the Rukuma, the Bazun, the Hishugaban, I dick and Nidan, Amaran Bazun, the Makarabam Bazun, the Gomletum Bazun, dick the bike, is still a chicken hatari.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa da kowa na sabon shirye na tsakamar wuya to har yanzu ana ci gaba da zaman daddar a fannoni daban-daban na jamhuriyar Niger dangane da juyin mulki na ran 26 ga watan Yuli da aka yi wanda kuma har yanzu cece ku ce take kansa musamman abubuwan da ke faruwa a baya-bayan nan kamar turjiwar da jakadan Faransa yi na kimbin umarnin gwamnatin mulkin soja da tace ya tattara nashi ya bar kasar har yanzu yana nan cikin yamai a zuwa lokacin da muke daukar wannan shiri din kuma ya ke bar Faransa din kuma bisa ga dukkan alamu ya ke tafiya ne a tare da umarnin da ya samu daga Paris wato daga wajen ita gwamnatin ta Faransa ta shugaba Macron me dalilin Faransa na daurewa shi wannan jakadan gindin ci gaba da zama cikin yamai duk da cewa masu kasa sun ce ya fita Faransa ta ce umarnin ya bar kasar ya fito ne daga haramtacciyar gwamnati ba halaltacciyar gwamnati ba to yayin da wannan take faruwa ne kuma su shugabannin juyin mulki na Niger suke ci gaba da kiran taron mutane iri-iri zuwa a bayyana a nuna goyon baya ga wannan juyin mulkin da suka yi abun mamaki shine cewa ba sa barin mutane da ke adawa da wannan juyin mulki su ma su fito su yi nasu zanga-zanga na nuna rashin yarda su da tumbuki wannan gwamnatin ta farar hula ta shugaba Muhammad Bazoum wanda ake ci gaba da tsare shi a karkashin kula su sojojin da suka yi masa juyin mulki din yayin da duk wannan kuma take faruwa muke jin cewa gwamnatin mulkin soja din a can bayan fage tana takoran mutane ma'aikata manya da kanana wanda bisa ga dukkan alamu ba sa tare da ita dangane da juyin mulkin da suka yi kafin mu tsunduma cikin muhawarar mu ta yau bari mu ji wa'annan ra'ayoyi
sunana Mr. Ashur Sharif shugaban kwamitin amintattu na game da gurguwar arewacin Najeriya to ni bisa ra'ayi na game da wannan mataki da su kungiyar ECOWAS ta dauka ina ganin kamar sun dauki abin da tsauri kuma akwai hatsari a cikin al'amarin ya kamata da farko a fara duba hanyoyi na diplomasiya a gurin da za a yi a warware rikicin ba tare da maganar zub da jini ba da kuma bata zumunta da take tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu kaga ita dai Najeriya da Niger alaƙa ce mai ƙarfi tsakanin Najeriya da Niger saboda haka kamata a nemi maslaha da maganar soja ba domin shigar soja za ta iya janyo matsala a cikin rigimar zai zamanto talaka shi ne zai sha wahala idan an fara yaƙi yana kashe-kashe to ka ga maganar shigar da kaya da kasuwanci da al'amura zai tsaya to wannan abin ba wani ne zai cutu ba talaka ne zai cutu
Dr. Manzo Abubakar babban mashawarci na Prime Minister ɗin Niger Malam Umaru Muhammadu in abun yana yawa wallahi ina tsammanin cewa lalle kuma wata irin sulhu ne za a yi zaga cewa abun zai musu ya kuta don saboda ƙasar wannan ba wani a tsibiri ba wani tsibiri take tana nan cewa da ƙasashe kuma wannan ƙasashen makwabta 'yan uwa su ne suka ce ba su yarda da wani abun ba kenan kaga abun nan in ba a zo aka zama to wallahi mutane jiki zai hodi to don wannan nake kira a zo a zama kuma ni na yi imani da cewa shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum mutum ne adali kuma yana iya ya musu ahuwa ta sakamakon wannan abin da suka yi
to madalla to sai ci gaba da muhawarar nan mai zafi da ke gudana wace wakilin mu Nasiru Adamul Hikaya ya shirya mana tsakanin dan jarida Shu'aibu Mungadi da kuma Jibrin Zakari mai sharhi wanda ke son ganin an yi amfani da karfin soja an tumbuke waɗanda suka ji mulki a can jihohin Niger. Daga cikin abubuwan da za ku ji sun taba a yau, akwai magana cewa me yasa wasu shugabannin kasashen da Faransa ta mallaka ba sa da tabakin magana kan magana juyin mulki ko kuma maido da demokradiya a jihohin Niger.
Waɗannan shugabanni na ECOWAS daga cikin su an sani akwai waɗanda ke kariyar kujerun su, waɗanda ake zargin cewa suna taka rawar kidan da Faransa suke yi suke masu ne kasancewa su iyayen gidansu, saboda ganin tabargazar da su ma da yankan kaunar da suka yi ma demokradiya. Cameroon ta yi ma demokradiya karan tsaye sosai, saboda shugaban Cameroon yana bai san inda yake ba, yanzu haka yana asibiti bai da lafiya, amma dan shi yake mulki. Demokradiya bata bada dama shugaban kasa bai da lafiya dan shi ya dauka ba, an kashe shugaban kasar Chad dan sa ya karba. Abin da ke faruwa kenan a Senegal da Togo, shugabannin su sun yi shekaru da shekaru fiye da 20 suna mulki, waɗansu ƴaƴan su ke mulki a halin yanzu. Ko yaushe maganin juyin mulki shine shugabannin kasashen Afrika zubar da tunanin su na cewa idan ka hau mulki sai mahadi kan ture, sai illa masha Allahu, ko adinka ya kare sai ka zo kai gyaran tsarin mulki, kace sai ka ci gaba kamar yadda abin da ke faruwa kenan yanzu a Senegal da Togo da Cameroon da sauran wurare. Saboda haka dole sai an zubar da wannan tunani, matsawar wato dan siyasa zai yi amfani da mulki ko da karhin mulkin sai ya gyara tsarin mulki domin yayi tazarce, to shi ko soja zai yi amfani da bindiga domin ya karkabe tazarce. Ya kamata shugabannin kasashen Afrika su zauna su yi bitar waɗannan abubuwa, su wa kansu wada, su lura da kansu, su dawo bisa turba. Ba za a sake juyin mulki ba, ko an yi ma talakawa za su canza da kansu, saboda akwai kasashen da irin Sudan an yi juyin mulki, kowa ya ga yadda talakawa suka fito, an yi shi a Egypt, an ga yadda talakawa suka dawo suka resistance suka ki jinin abin. To inda duka ga talakawa sun fito suna kin jinin juyin mulki, to shugaban da aka kawar aka hambara to shugaba ne mai adalci wanda mutane ke so. In kuma ka ji talakawa na murna, to ka tabbatar da cewa suna cikin dandana kutan su, Allah ya kawo musu wani wanda zai cece su.
Yawwa, Jibrin Zakar, bari a shawo mun gadi, bari mu koma wajen Jibrin Zakar. Jibrin Zakar, idan ka fahimci abin da shi shawo mun gadi yake cewa, watakila su ma 'yan demokradiyyar na zama irin abin da ake cewa sai bango ya tsage din nan ne, ga dangare kan samu wajen shiga, irin wannan ne watakila yake faruwa yake jawo irin waɗannan juye-juyen mulki da ake a wasu ƙasashen Afirka.
Na'am, kamar yadda ya yi bayani akan abubuwa guda hudu, ya yi bayani akan ƙungiyar dattijan Arewa, ya yi bayani akan malamai, ya yi bayani akan 'yan gidan rediyo da sauransu. To, duka a cikin waɗannan uku da ka lissafa, kiraye-kirayensu a Najeriya baya tasiri. Najeriya ta faɗa iftila'i na shekara da shekaru, amma babu wata rawa da malaman are malamai kungiyar malamai ta tashi ta taka ta tsaya tsayin daka don ta ga cewar lalle shugabancin Najeriya ya dawo ya fuskanci matsalar da mutanen arewacin Najeriya suke fuskanta. Saboda haka dan sun yi kira a wannan yanzu, sun yi kira ne kawai dan sunansu ya fito da sauransu. Babu wani abu mun yi an yi ba ɗaya ba bashi ba shekara 16 ba su taɓa fitowa sun yaki abin da yake faruwa a Najeriya ba. Kungiyar dattijan Arewa tana faɗa dattijan Arewa ne, dattijan Arewa ne, amma matsalar Arewa ai ba matsalar ta bace, ko bata taɓa fitowa ta yaki matsalar Arewa, ta yi aiki a Arewa, ta shiga ta yi a mutu ko a yi rai don mutuncin Arewa idawo. Saboda haka duka waɗannan biyu mu ajiye su. Bari mu koma Niger. Idan ka duba a Amerika ya taɓa faruwa, shugaban ƙasar Panama, in za ka tuna, ai kawai a cikin kasar aka zo aka zaro shi aka tafo da shi kuma aka hukunta shi.
Manuel Nauru ya ga kake magana.
Shi nake magana. Ka gani? Sannan da kake maganar wai ai ba za a yi ba wani magic ko ba wani abin da za a yi irin wannan ya faru.
zaka ga yadda ake maji da yadda kuma ake yaki da yadda kuma ake tumbace shugaban kasa kuma ECOWAS za ta yi wannan aikin kuma za ta ci nasara kuma mutanen Niger ba za su taba shan wahala akan wannan abin ba hasali za su yi farin ciki da murna game da zanga-zanga da Egypt suka yi da Egypt suka fito suka yi zanga-zanga yan siyasa suna da kwarin gwiwa suna waje da su aka fito aka yi wannan zanga-zangar aka yi iyayi har sai da suka ci nasara kaga wannan abubuwa duk gabaki ɗaya in ka duba gaba ɗaya mulkin mallaka ne mulkin malaka'u kuma kidnap wannan zamu yi karasa kidnapin domin cikakken ta'addanci ne sojojin jamhuriyar Niger suka aikata wa mutanen Niger kuma sun dakushe mutanen Niger kuma sun dakushe Niger kuma sun kawo wa Niger cika don haka in muna maganar shi da ijuyin mulki yana ganin cewar zai iya taransa ne to ya zamu yi da ran bazon da mutanen bazon da waɗanda aka kame a hannunsu ya zamu yi da ransu ko kuma da bazon da shi shugaban ai duka ƴan Niger amma nan bazon da makarraban bazon da gwamnatin bazon duka baki ɗaya suna cikin hatsari kuma wanda yake fitacce ne bai isa ya koma Niger ba domin a yau suna farautar duk wanda aka san makarraban gwamnatin bazon ne mun fara fita daga annobar kidnapping mun fara fita daga annobar Boko Haram mun fara to yanzu mun zo a annoba irin ta juyin mulki wadda ƙarshe duk wannan maganganun da muke za mu zo ana cinikin mu kamar da ake cinikin dawa a kasuwa
to madalla shin idan gaskiya har Najeriya ta nace sai ta hana wannan juyin mulkin da aka yi kuma tana da ƙarfin sojan da za ta sa a yi haka din me yasa ta Najeriya ba ta yi kokari ta ga bayan mutane da ke jagoranta sace-sace mutane a Najeriya ba irin su Bello Turji su dan karami su Ada Alero su dan goban daji da dai sauransu sannan a cikin shiri mai zuwa kuma za ku muku misali yadda Amurka ta tura sojojin ta zalata daga nan Amurka har zuwa can kan iyakar Najeriya da Niger wajen Sokoto suka je suka kwato wani ba Amerika da yan ta'adda suka sace sannan kuma za ku ji martani ga masu cewa ai Bola Tinubu Bayelsa Lagos ne wanda bai san komai ba game da alakar arewacin Najeriya da jamhuriyar Niger alaka ta kusa da kusa to yanzu kuma muna so mu yi godiya ga su bakin namu shi Shu'abu Mungadi da kuma Jibrin Zakari ta da shi Nasiru Adamu Lekabu ke da muna Abuja da ya shirya muhawarar nan a madadin Salimu Safan Sokoto ke muku ban kwana sai rana wato yin Allah ya kama ku huta lafiya.